الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إمام سمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي شي ني يادامو ا wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta litinin wanda yau 8 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda kuma ya dace da 18 ga watan uku miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 wannan aya ta 13 an karanta ta ajiya yanayin lokaci ba mu karkare bayani akan ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ka ayyin min qaryatin daiwa daga cikin tsare ko hiya ashaddu quwwatan wacce ita ce mafi karfi min qaryatikal lati akhrajatka sama da al qaryakka wacce ta fitar da kai ahlaknahum muka halaka su fala nasira lahum ba sa da wani wanda yake mataimaki gare su. Nan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya danganta wannan alƙarya cewa alƙaryar sa ce min ƙaryatika sama da alƙaryarka. Malamai suka ce anan domin a woshi mushrikan Quraishawa kuma a yitir da Allah wadai da su cewa bai kamata su fitar da manzo alaihi salatu wassalam daga Makka ba, domin in har bai fi su cancanta da wannan garin ba to su ba za su fi cancanta da wannan garin ba. Duk wani abin da suke ji na asali manzo alaihi salatu wassalam ya dama su ya shanye ko ba wani abu, to ya kamata su tsaya su kalli dangantaka da mutunci wanda bai kamata ya zama sun fitar da shi ba. Kuma idan muka duba anan Allah sai ya ambace ce alƙaryar da ta fitar da shi, kaman an nuna cewa duk mutanen alƙarya sun yi ittifaki a wajen fitar da shi. Kun ga ba a ware waɗansu mutane ba, aka ce mutane kaza daga alƙaryar ka waɗanda suka fitar da kai, sai aka ce min ƙaryati kallati akhrajatka daga alƙaryar ka wacce ta fitar da kai. Anan malamai suka ce wannan gabar tana nuna da wanda yayi abu da wanda yake da iko ya hana ai wannan abun bai hana ba, da ma wanda abin yayi masa dadi to duk suna cikin hukuncin wanda ya aikata kaza. A iya samun cewa mutum ɗaya ne zai tashi yayi aika, amma da haɗin kan sauran mutane to waɗannan wanda su ma lam yuharriku sakinan to su ma sun shigo ciki. Kun ga tago Annabi Salih Allah ya ce idhim ba'atha ashqaha, yayin da mafi rashin mutuncin su ya tashi shine qudar wanda shine ya soke wannan taguwa. Amma kaga Allah da ya tashi bayani sai ya ce fa'aqarun naqata, ba a ce fa'aqaran naqata ba, sai aka ce fa'aqaru an naqata, sai suka soke taguwar. Saboda shi wannan abin da yayi da hadin kansu da ra'ayinsu da yaddarsu da tattaunawarsu. To kenan ashe za mu ce Makka bi akmaliha ita ce ta fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da toge wani daga cikin mushrikan Qurayshawa ba. Domin in ma mutum bai ba da shawarar ba, to ra'ayinsa kenan, kuma in labarin ya je masa shi ma ainihin zai ji daɗi. Da wannan malamai suke cewa idan mutum ɗaya ya zo ya yi kisan kai da haɗin kan sauran mutane, wannan ya miƙa masa makami, wannan ya riƙe wancan, shi kuma wannan ya kisa, duk su ukun nan sun cancanci kisa, kashe su za a yi. Ba za a ce to ai mutum ɗaya ya kisa ba, shi wancan kawai makami ya miƙa masa, wannan kuma shi riƙewa kaɗai ya yi, duk hukuncin su shi ne kisa. Domin duk sun yi taimakekeniya a kan wannan. Kamar mutumin da ya zo ya yi sata a hirzi, muƙaddara cewa ba zai iya shiga ba sai wani ya ɗauka ya ɗauke shi ya shigar da shi, da yawo satar sai ya miƙo ma wani sai ya karɓa, ɗayan da ya karɓa shi ma sai ya miƙa ma ɗaya, duk suka yi taimakekeniya, to duk wannan za a yanke musu hannaye, duk ɓarayi ne, domin su suka haɗu akan tabbatar da wannan sata da aka yi. To shi yasa anan Allah subhanahu wataala sai ce min qaryatika allati akhrajatka, daga alƙaryarka wacce ta fitar da kai. To yanzu idan mutum ya kalli sira zai ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi da kansa ya fita daga Makka, kuma ma bai faɗa ma wani zai yi wannan hijira ba, in banda Sayyidina Ali da ya bar shi tsaro domin ya mayar da waɗansu amanoni da ajiye-ajiye. Kun ga duk da rashin mutuncin mushrikan Qurayshawa, amma sun gamsu manzo alaihi salam al-amin ne. Duk da wannan rashin mutuncin nasu, shi suke ba ajiye-ajiyen abubuwa amanoninsu don sun tabbatar ba gara ba zago. To shi yasa lokacin da zai hijira sai ya wakilta Sayyidina Ali ya bar masa wannan amanoni idan an zo nema ya bayar. Kuma Sayyidina Abubakar kadai ya faɗa mawa wanda ainihin suka fita tare. Ma'ana za ka ce ba su suka saka manzo alaihi salam suka ce fice daga Makka ba. To amma gashi kuma Allah subhanahu wataala ya yi nassi akan cewa sun fitar da shi. Allah yake cewa in yamkuru bika allabina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Sun tattauna akan wannan abubuwan me za su yi. Liyusbituka, ko dai su kulle shi su ɗaure shi ɗaurin rai da rai. Au ya qatuluka, ko kuma su kashe ka. Au ya khuruju, ko su fitar da kai. To abinda shawara ta tsaya cewa idan aka bari ya fita zai je tara waɗansu mutanen ya ƙarfi ya zo ya yake ku. To kuma yanzu idan aka yi masa ɗauri na rai da rai, nan ma danginsa in tafiya ta tafi za su nuna ba su yarda ba. To yanzu me ya aka yanke shawara a zo a yi masa kisa na mutum ɗaya, a zaɓi samari majiya ƙarfi daga kowace ƙabila, a samu saurayi ya wakilci wannan ƙabila, sai su haɗu su yi wa manzo alaihi salam dukan mutum ɗaya, ta yadda idan Banu Hashim ba su yadda ba, ba za su iya faɗa da dukan wannan ƙabilun gaba ɗaya ba. Ƙarƙari dai su ce a biya su diyya, shi kenan a biya su diyya, su buƙatar su ta biya. Kaga anan shawarar da suka yanke ta a kashe manzo alaihi salam ne, ba a fitar da shi ba. Amma kuma Allah yana cewa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, suna fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam da ma ku, ma'ana ana maganin sahabbai da aka fitar da su. To sai malamai suka ce anan ai tursasawarsu da takurawarsu da ciutarwarsu ita ce ta fitar da manzo alaihi salam. Akwai lokacin da zai zamo abinda wasa suke cewa kora da hali yafi kora da kara, kora da hali yafi kora da kara. Ai a cikin suratul munafiqun Allah yake tahumul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu. Munafikai suke yi wa junan su shawara cewa ku daina ci yadda wannan mutanen da ya tara ma'ana muhajirun ku daina ci yadda su hatta yanfadu har ya zama sun fashe saboda yunwa tun da ba sa da sana'a ba sa da wani mu muke daukar nauyin su kaga anan menene suke so su yi kora da hali da a kaddara a ce sahabbai sun bar Madina to sai mu ce munafikai suka kore su duk da basu daga kara ko itace suka ce ku fice ba to amma sun dauki matakin dole yadda ba za a iya zama a garin ba to shi ya sanya anan zamu ce kafuran Makka sune suka fitar da manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda wannan aya ta nasi akwai wayansu malamai da basu yi mu ambata ba so suna cewa su a fahimtar su manzo alaihi salatu wassalam shine ya fita duk da cewa sun yi yunkurin ɗaya daga cikin uku to amma nan da aka ce akhrajatka sai ya zamo cewa wato ainihin majazi ne ba haƙiƙi bane ba to anan mu muna cewa haƙiƙi ne ba majazi ba fitarwa ce ta haƙiƙa domin fitarwa kamar yadda muka faɗa ko dai ya zamo tursasawa da takurawa da cutarwa ta sa dole mutum ba zai ga wurin zama ba zama ba zai yi ba dole zamo ya fita ai kun ga sahabbai sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha saboda takura wadda aka yi musu a wannan lokaci da cutarwa da azabtarwa dole suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha suka dauki tsawon lokaci a can labari ya zo musu abubuwa sun yi sauki ashe ba su yi sauki ba da suka dawo Makka suka samu takurawa ma ta fita da suka sake ficewa suka sake komawa Habasha saboda haka dai manzo alaihi salatu wassalam duk da cewa shi da kansa ya bi shi sayyidina Abubakar to amma fitar da shi akai domin takurawa da cizgunawa sune suka sa ainihin alaihi salatu wassalam ya fita daga cikin garin Makka ba dan yana so ba shi yasa zai mun karanta hadisi lokacin da ya fita ya tsaya kalli Makka yace wallahi wannan garin kai ne garin da Allah ya fi so kuma shine garin da ni nafi so in ba dan mutane na sun fitar da ni ba to da ni ma bazan fita ba ai ko ba komai a ce an sa ladan rakumi 100 duk wanda ya kawo ka ko a mace ko a rayuwa cancanci wannan dan Allah yanzu an baka lasisin zama gari ko ku an ce ka fice daga gari dole an ce ka fita daga gari tunda an ce duk wanda ya kawo ka ko a rayu ko a mace ya cancanci rakuma 100 to wannan zai tabbatar maka cewa su ne suka fitar da manzo alaihi salatu wassalam daga ainihin Makka ya koma Madina Allah sai yake cewa ahlaknahum mun halaka su fala nasir lahum kun babu wanda ya sai taimaka musu wannan shine daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala yayi aikin da idan yayi babu wanda ya isa ya bukadi akwai lokacin da mutum komai matsayinsa shugaban ƙasa ne shi wani gwamna ne wani shugaba na wani wuri yana so ya ɗauki wani mataki amma kuma yana jin tsoron me zai iya biyowa baya yanzu da yawa za ka samu akwai shugabanni na wasu ƙasashe suna da waɗansu wanda suke tankura musu wanda ba sa son su gansu to amma kuma ba su isa su ɗauki matakin kawar da su daga doron ƙasa ba saboda suna jin wani abu zai iya biyowa baya alal misali yanzu ta'addanci da yake faruwa a duniya akwai shugabannin da suna da ƙarfin da za su iya hana ta'addancin to amma sai su fifita maslaharsu akan ta al'ummarsu abinda suke tunani yanzu idan suka ɗauki mataki na karkashe 'yan ta'adda to duk ran da ya bar wannan kujerar za a hukunta shi a kotun duniya a yi masa hukunci na yana da zunubin yaƙi ya yi laifin yaƙi wato ku duba ɗaurewa ƙarya gindi shi fa wai wanda yake kashe bayin Allah ya cutar da su ya garkuwa da su shi yanzu wannan shine abin marawa baya kai da ya kamata ka ɗauki mataki a kansu wai kuma kai ne kake tsoro kada ya ka ɗauki mataki a kansu ka ƙurmushe irinsu to kai kuma wani abu zai biyo baya wannan da yawa shi ne abin da yake faruwa a wasu ƙasashe ba dan abin yafi karfin su kawar ba, to amma su maslaha su suke fifitawa ba ta al'ummar su ba. Wanda za su fifita maslaha al'ummar su, za su yi daukan mataki su share wannan ta'addancin, kuma Allah in ya kalli zukatan su ko su sauka ma zai ba su kariya. To amma dai abinda muke cewa anan, akwai wanda idan yana so ya dauki matakin yin wani abu, to yana jin tsoron me zai biyo baya. To wannan kuma ba sifa ce ta Allah ba. Kun ga lokacin da Allah ya halakar da Samudawa, Allah sai ya ce fadamdam alaihim rabbuhum bidhanbihim, Allah subhanahu wataala ya kasa-kasa da su, ya darkake su, ya nike su saboda zanuban su, kuma fasawaha, ya daidaita wannan azabar ya zamo ta kai duk inda ake so ta kai, ba wanda ya fita. Kuma sai ya ce wala ya khafu uqbaha, Allah baya jin tsoron me zai biyo baya. To nan shi yake cewa fala nasira lahum, ba su da wani mataimaki wanda bayan Allah ya gama da su zai zo ya ce me yasa aka dauki matakin da aka dauka. Irin wannan abubuwan kusa su suke wato sa mai laifi ya ki daina laifi. Duk lokacin da idan an hukunta mai laifi, to kuma za a ce a hukunta wanda ya hukunta mai laifi, to ba lokacin da za a daina laifi. Ina tuna wata jiha daga cikin jihohi da muka je mu wani jami'in tsaro, wato ainihin mai zamu ita kamar murnan kujerarsa, to sai yake ce mana malam ku dinga yi mana uzuri, wallahi akwai laifuka da yawa da mukan so dakilewa, amma mu ma abin yafi karfinmu. Zaka kama mai laifi dumu-dumu, zaka dauki mataki a kansa sai ai maka waya daga sama a ce kyale shi, kun babu yanda zaka je ka kyale shi. To kaga wannan yana nuna cewa rayuwar duniya tana da irin wannan sakwarkwacewar da irin waɗannan abubuwan marasa dadi. To amma shi Allah subhanahu wataala duk wanda ya masa ba daidai ba zai dauki matakin kai tsaye a kansa, kun ba wanda ya isa ya ce dambe, kin kuma ko wanda ya isa to ya magana ya ce dambe, ba wanda ya isa. To shine abin da Allah ke cewa fala nasira lakum, ba sa da wa'insu mataimaka. Shi yasa aka kawo abun da siga ta fi'ili, wato ismul fa'il, kuma ya zo a bayan korewa. Fala wannan na ce nafiya, nasira wato wani ismul fa'il ne, wani mai taimako kowane iri ne, a da da yanzu da ma nan gaba, ma'ana fi jami'iz zaman. Allah subhanahu wataala sai yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbihi, shin yanzu wanda ya zamo yana kan wata hujja da dalili na ubangijinsa, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, yayi daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa, wattaba'u ahwa'ahum, kuma suka bi soye-soyen zukatansu. Malaman tafsiri suna cewa wannan aya matakin farko ta zo ta kwatanta ko ta auna matsayi na manzo alaihi salatu wassalam a hannun dama da kuma mushrikan Qurayshawa a hannun hagu. To amma kuma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab, ana la'akari ne da gamewar lafazi ba da keɓantuwar sababi ba. Nan da Allah yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbihi, shin wanda ya kasance yana bisa tabbas, yana bisa dahir da hujja ta ubangijinsa, shine wa? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzo alaihi salam Allah ne ya mayar da shi annabi manzo, kuma shine yayi masa wahayi, kuma shine ya aiko shi. Saboda ka duk abinda manzo alaihi salam zai yi ba daga radin kansa bane, umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, duk abinda manzo alaihi salam zai furta wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan ashe manzo Allah yana kan dahir, yana kan tabbas, baya shakkun duk wani abinda zai isar, saboda ya san Allah ne ya faɗa masa wannan abu, kuma duk abinda Allah zai faɗa dahir ne tabbas ne shi yasa a wata aya Allah ke cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik idan kana cikin shakku ko ta baba dangane da abin da muka saukar maka to ka tambayi wanda muka saukan masa da littafi kafin kai a wani athar manzon Allah yake cewa ba zan yi shakku ba kun babu wanda zan tambaya anan ba wai da manzon Allah ake kai tsaye ba da mu ake ana nuna cewa idan muna shakku to mu tambayi wanda suka zo da littafi kafin zuwan manzo alaihi salam a cikin at-taura da injila da zabura akwai ambaton manzo alaihi salam da nagartarsa da gaskiyarsa da kuma wahayin da za a yi masa kenan babu shakku a cikin duk abin da manzon Allah ya zo da shi kenan shine akan dahir a bisa tabbas Allah shi yasa sai yake cewa wanda yake kan hujja da kuma ainihin dalilai kwarara na ubangijinsa kaman zuyina lahu su'u amalihi zai yi daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa funga zuyina fi'ili ne lima lam yusamma fa'iluhu ba amma ambaci wa ya kawata masa ba dan a nuna mana cewa duk lokacin da ka zamo ba a daidai kake ba to kana da matsala kawance kawace da kuma ainihi da za a dunga ra'aitawa ta kowane bangare za su zo maka akwai zuciya akwai shedan shayatinul insi wal jin zuciyarka taimaka imla'in wani abu taimaka shifta ta wani abu shedan shi ma yayi maka shedanun mutane da shedanun aljanu za ka zama kamar leda ce a sama leda a sama ba ta da control iska zai kada ta can in yi karfi daga yamma tai gabas in yi karfi daga gabas tai yamma in yi karfi daga kudu tai arewa in daga arewa ne tai kudu ma'ana ba ta da istiqrari kenan duk lokacin da ka rasa tabbas ka rasa dahir to ka zama ta maula duk inda aka buga sai dai kai to shi yasa ake cewa kaman zuyina lahu su'u amalihi wancan wanda yake akan tabbas da dahir zai yi daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa wannan ya kawata masa kaza wancan ya kawata masa kaza wancan ya kawata masa kaza zuciya ta hararo masa kaza kuma duk abinda zai zamo ba umarni bane daga Allah bai zamo daga manzo alaihi salam ba to ba a cika dacewa a cikin wannan umarnin ba domin ko dai zuciyarka ta hararo maka abinda zuciya za ta hararo maka a cikin dari to za ka samu da yawa ba daidai bane ba kuskure ne to ballantana ma kuma abinda shedan zai ra'aita maka dama shi shedan abinda zai ra'aita maka dubu bisa dubu ba daidai bane in ma ka ga abun kaman daidai ne to ya boye maka guba ne a cikin zuma kamar yadda ta faɗa muku wata kissa daga cikin Isra'iliyat cewa akwai lokacin da wani bawan Allah yana kwance a cikin masallaci na ƙasa tsohon masallaci bawan Allah ya yi ɗaya daga cikin salloli ko dai ya yi magariba ya kwanta yana hutawa yana jiran isha'i ko kuma ya yi azhar ya kwanta yana hutawa yana jiran la'asar masallacin nan ya tsufa sai ginin yake kara zai danne shi sai shedan ya zo ya tashe shi ce kai bawan Allah maza maza tashi ginin nan zai danne ka bawan Allah ya firgigi ya fice yana ficewa gini ya hade ya ce kai bawan Allah nagode Allah ya mada barka da Allah waye kai daga ina ya ce ai shedan ne ita shedan da aka ce makiyin mu ne kuma yanzu ka fitar da ni daga halaka yace ai wannan ma ba soyayya bace Allah gafarta malam da na bari ginin ya danne ka ka mutu aljanna zaka wuce saboda sallah kai kana jiran sallah to amma yanzu tun da ka fito kaga zan tara a gaba in samu ragona ma'ana dai duk abinda shedan zai yi maka ko a zahiri kana ga daidai ne wallahi ba daidai bane kai ne baka fahimci daidai din ba shi zaka dauka daidai ne to saboda haka kenan shi sai aka ce kaman zuyina lahu su amalihi a wata ayar afa man zuyina lahu su amalihi far'ahu hasana aida la yudillu man yasha wa yahdi man yasha cin yazo wanda aka kawata masa mummunan aikin sa yake ganin sa kyakkyawa zai yi daidai da wanda yake wanin sa ba zai taba zama daidai ba sai malamai suka ce anan kenan A da B ne ko dai abinda za ka yi hujja ce daga Allah subhanahu wataala ko manzo sallallahu alaihi wasallam in ku ba wannan ba to wannan abin ya zama kawata kawace ko dai na zuciyarka ko na shedanun mutane ko kuma ainihin shedanun aljanu amma duk abinda yace karo da abinda Allah yace ko manzo alaihi salam yace to wannan abin duk wanda ya fada maka shi ba daidai bane duk yadda kaga kyawun sa ba shi da kyawo ta fuskar shari'a ko da idan ka yaga wannan abun a matsayin me a matsayin kyakkyawa ina fata mun gane Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya ambaci irin waɗannan abubuwa da yawa cewa kaza ba zai yi daidai da kaza ba la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan aljanna koko yan wuta ba za su taba kama ko su daidai da yan aljanna ba domin yan aljanna sune waɗanda suke ainihin masu cin nasara sune masu babbar rabo wama yasawi al'ama wal basir wal dhulumatu wal nur wal dhillu wal harur wama yasawi al ahya'u wal amwat duk wannan kishiyoyin juna ne ba za su taba kasancewa daidai ba to kenan ya kai bawan Allah babu tsaka tsami babu tsaka tsami ko dai kana bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama ko kana bin wani abun daban ko kana kan daidai ko kana kan kuskure babu tsaka tsami dan akwai wanda zaka zo ka nuna masa daidai ka ce masa ya bi sunnan manzo alaihi salam sai ya ce ai shi ba sai ya bi sunna ba amma kuma wai ba bid'a yake ba to me kake yi ai in dai ka ce ba sunna kake ba kawai automatically bid'a kake yi saboda menene kishiyar sunna bid'a ita ce kishiyar ta ko dai kana tauhidi ko kuma kana akasin sa in dai ba tauhidi kake yi ba to me kishiyar sa shirka kake yi to shi yasa dole ka lalabo me manzo alaihi salam ya rayu akai me manzon Allah ya aikata ta fuskar ibada in dai tsira kake so a lahira Allah ka fairatar da mu ka datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi soye-soyen zukatansu ashe kenan duk lokacin da mutum bai zamo akan hujja ba to za a kawata masa mummunan abu kuma sai ya bi abin da zuciyarsa take so kuma haushe yana cewa san zuciya bacin zuciya san zuciya an kira shi alhawa suka ce li'annahu yahwi bi sahibihi ila an-nar domin san zuciya yana sulmiyawa da maabocinsa ya zuwa ainihin gidan wuta wal iyazu billah to shi yasa aka kira shi ainihin alhawa nan a cikin tafsiri mun karanta aya ta je a cikin tafsiri ba mu karanta ba to Allah subhanahu wataala yake cewa zalika yace yace inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati aya ta 12 Allah subhanahu wataala yana shigar da wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginanta walladhina kafaru su kuma kafirai yatamatta'una fid dunya suna jin dadi a duniya wa yaquluna suna ci kamata kul an'am kaman yanda dabbobin gida suke ci laysa lahum hammun ba sa da wani tunani da buri illa butunahum sai dai cikunan su furujahum da kuma farjojin su wala yaltafitun ila akhira ba sa waiwaye zuwa ga lahira والنار مثوى لهم كما وتاتي مقوما غريس أي منزل ومقام ومسير شيني مزوني كما متبتا كما مقوما غريس سيتي وكأي وكم من قرية ديو أدق تكين القريتي سيمي تفسير يتي أريد بها أهلها أبند أكي نفي ما أبوتا القرية إن وهي وتهي أشد قوة من قريتك ita ce mafi karfi sama da alƙaryar ka shine makka ai ahaluha sun bi mutanen makka karfi allati akhrajatka wata tafitar da kai mai tafsiri yace ru'iya lafzu qarya anan sai aka yi la'akari da lafazin alqarya sai aka ce akhrajatka ba a ce akhrajuka ba sai aka kawo ta'u ta'nif ahlaknahum kun ga nan ba ce kuma ahlakana ha ba sai aka ce ahlaknahum sai ce ru'iya ma'ana qarya al-ula nan kuma sai aka yi la'akari da ma'anan alqaryan ba lafazin ba dan ma'anan mutanen ake nufi fala nasira lahum ba sa da wa'ansu mataimaka min ihlakina daga barin halakarwan mu afa man kana ala bayyinatin shin wanda ya zama yana kan hujja shine yace hujjatin wa burhan wanda yake kan hujja da kuma dalili min rabbihi daga ubangijinsa wa humul mu'minun sune mu'minai kaman zuyina da wasu amalihi za su yi daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikin sa fara'ahu sai yaga shine daidai wal kafir shine kafiri wattabau ahwa'ahum kuma suka bi soyayyen zukatansu fi ibadatil awsan a wajen bautar gumaka ay la mumathalata bainahuma ma'ana babu kwatantawa ko kuma gwamaitawa a tsakanin su thumma wasafa ta'ala aljanna to daga nan kuma Allah sai ya sifanta aljanna tanshitan lil mujahidin domin saka karsashi a wajen masu jihadi fa kana sai yace
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا باء حميما فقطع أمعاءهم
الله سبحانه وتعالى يتي مثل الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة وتعك تاندى سبود ما سجنس ولن الله فيها أنهار من ماء أتكنت أكوي ƙoramu na ruwa ghairi asin kuma ruwan da ya zamo baya canjawa wa anharun min laban da kuma ƙoramu na nono lam yataghayyar ta'amu wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba wa anharun min khamrin da kuma ƙoramu na giya ladhatil lisharibin masu daɗi ga masu sha wa anharun min asalin da kuma ƙoramu na zuma musaffa tatacciya wa lahum fiha min kulli thamarat kuma suna da dukkan dangin kayan marmari wa maghfiratun min rabbihim da kuma gafara daga ubangijinsu shin yanzu wanda Allah ya yi ma irin waɗannan tanadi kaman huwa khalidun finnar zai yi kama da wanda yake madawwami a cikin wuta wasu uma an hamiman kuma aka shayar da su ruwan zafi fa qadda am'ahum ya zama ya yayyanke kayan cikinsu wannan aya kaman yadda malaman tafsiri suka ce tafsiri ne da kuma warwara dangane da waccan aya da ta gabata ta 12 wanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah bai shigar da wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai aljannatai wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginen to anan sai aka fayyace ya yanayin waɗannan koramun suke anan idan muka duba an ambaci ƙoramu guda hudu ƙorama ko kuma ƙoramu na ruwa da na nono da na giya da na zuma. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin Sahadul Arwah yake cewa wayannan guda hudun da aka ambata kusan su ne jigo a rayuwar dan adam a duniya wanda yake isti'malin su. Na farko dai shi ruwa da shi ne rayuwa take kasancewa. Waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy, daya daga cikin fassarorin da aka yi ma wannan ayar, wato duk wani abu wanda yake rayuwa ta hanyar ruwa ne Allah subhanahu wataala ya samar da shi wannan abun, kuma ta hanyar ruwan yake rayuwa. In babu ruwa, rayuwa ba za ta taba kasancewa ba. Shi za mu sha, shi za mu yi tsarki saboda addini, kuma shi ne za mu samar da hatta mahallan da za mu shiga. Duk wani gini da kaga an yi sai da aka kwaba wannan kasar ko simintin da ruwa. In babu ruwan abun ba zai yiwu ba. Kenan shi ne jigon rayuwa. Sannan shi kuma nono shi ne a matsayin abinci abin sha. Baka da wani abu a rayuwa wanda zai kwafe maka makwafin abinci da abin sha sai nono. Yanzu za ka iya rayuwarka gabaki ɗaya kana shan nono, baka sha ruwa ba, baka ci abinci ba. Shi yasa za ka ga cewa dabbobi, ko ka ce ‘ya’yan dabbobi ko ‘ya’yan adam ma suna rayuwa akan nono shi kaɗai. Yanzu misali idan aka haifi jinjiri ko jinjinniya, da za a yi tsawon shekara a ce ba a ba shi ruwa ko aka ba yarinyar ruwa ta sha ba, nono kaɗai suke sha, za su iya rayuwa. Domin duk Allah ya haɗa masu sinadaran da suke buƙata a cikin wannan nonon. Shi ya sanya daga hikimar Allah a lokacin zafi nonon yake yin sanyi-sanyi, lokacin kuma da ake tsananin sanyi sai ya zama ya yi ɗumi-ɗumi. Haka nan a wajen dabbobi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu. To shi nono za a iya rayuwa kacokan a kansa ba tare da an ci wani abu ba. Sannan kuma ita giya a wajen ‘ya’yanta, ‘yan giya, to tana daga cikin abubuwa da suke morewa da ita, musamman waccan rayuwa ta lokacin Larabawa. Saboda a lokacin inda in kuka duba shan giya, Allah bai saukar da aya ɗaya ba sai da aka yi lallashi, aka yi lallashi, aka yi lallashi, sannan aka dire. Wa min thamaratin nakhil wal anabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kun ga sai aka ce wa min thamaratin nakhil wal anab, a cikin ‘ya’yan bishiyar dabino da inabi tattakhidhuna minhu sakaran, kuna riƙon wani abun maye. Sai aka ce wa rizqan hasana, da kuma arziki kyakkyawa. Kaga in kana da hankali, wancan sakaran din ba hasanan ba ne ba, tunda rizqan din sayarwa da ake za su sayar da samu kuɗi. To amma shi sakaran sai aka bar shi tsuransa, ba a ce na kirki ba ne. To sannan kuma sai aka zo yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun ko kathirun, akwai zunubi mai yawa ko mai girma. Sai aka ce wa manafi'u linnas, da dan amfani. Shi ismun din kabirun ne, babban zunubi, ko kuma kathirun a wajen hamza da kisa'i, zunubi mai yawa. Sannan wa manafi'u linnas, sai aka ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, zunubin nasu yafi amfanin girma. To kaga nan ma mutum zai ƙara tunani. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, kada ku kuskura ko kusace sallah kuna maye sai kun san me kuke yi. To daga nan ana yin asuba za a sha domin ta saki mutum kafin zuwa azhar. Ana yin isha'i daga nan kuma sai a sha ta saki mutum kafin asuba, ka kan dan rage dai. To sannan sai aka ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kaga sai da aka biyo wayannan matakan. Dan Aisha take cewa da a ce ayar farko da Allah ya saukar cewa kada ku sha giya, da sun ce ba za mu daina shan giya ba saboda yadda ta zama jini da tsoka. To saboda haka kenan wani abu ne wanda suke gwangujewa, su samu annashuwa idan suka sha to sannan kuma sai zuma wanda shi kuma ya kharuju min butuniha sharabun muktalifun alwanu fihi shifa'un linnas ita zuma akwai waraka a cikin shanta shi yasa wasu malamai suke cewa duk wata matsala ta ciki zuma za ta iya magancewa sai dai idan kwantitin bai kai wanda ake bukata ba kila in ka sha yar kadan kadan lallashe bakinka bata kai yadda za ta kashe cutar ba to ba zan dai ka ji abin da kake so ba amma dai in ta kai yadda za ta yaki cutar to za ta iya yakarta ibn qayyim ya ce to kusan wannan hudun shine za ka ga mutane suna rayuwa akan wannan to shi yasa sai aka ambaci waɗannan hudun anin ciki to yanzu wannan zai nuna cewa kenan koramun aljanna suke nan su hudu koramun ruwa da na giya da na nono da na zuma to gaskiya ba suke nan ba idan muka dubo insu ayoyi sun ambaci waɗansu koramun da waɗansu idanuwar ruwan a cikin suratul rahman Allah yana cewa fihi ma ainani tajriyani kaga ba cikin waɗannan bane ba fihi ma ainani nadhakhatan kaga ba cikin waɗannan bane ba sannan cikin suratul insan Allah subhanahu wataala yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadallah shi wannan kafur sai aka ce ainan wani idan ruwa ne wata wani marmaro ne ya sharu biha ibadallah wanda wasu bayin Allah suke sha da aka kara can gaba ake cewa wayusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila kaga ake cewa wayusqawna fiha ka'san yan aljanna za a shayar da su wata gidauniya ta giya kana mizajuha kafura kana mizajuha zanjabila wato an takuda ta da citta mai yatsu to sai aka ce ainan fiha wani idan ruwa ne a cikin aljanna tusamma salsabila wanda ake kira salsabil sannan kuma a cikin mutaffifin wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun kenan shi ma tasnim ashe shi ma wani idan ruwan ne daban to kenan sai malamai suka ce kawai babu wanda ya san adadin koramin aljanna sai Allah kawai an dan ambato waɗansu abubuwa ne dai wannan hankalinmu zai iya kamawa kuma ayman albishir kuma azaburar da mu wannan hudu an ambace su ne saboda dalilai wanda muka ambata Allah shi ne mafi sani Allah yake cewa mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun wannan gabar wasu malaman tafsiri sun ce akwai wani abu da aka shafe saboda gabar da tazo kaman huwa khalidun finnari sun yi sabani akan takadirat din wasu suka ce takadiri shine a mathalu sakinil janna cin yanzu misalin mazaunin aljanna wadda abinda yake ciki na idan ruwa shine kaza 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 kaman hu khaldun finnar shi wancan mazaunin zai yi kamanceceniya da wanda zai dawoma a cikin wuta ina fata kuna ganewa wasu kuma suka ce a'a alhamza ta tambaya kadai za a kaddara anan kenan a ce a mafhalul jannati allati wujidal muttaqun shin yanzu misalin aljanna wacce Allah ya tanada wa wanda suke masu jin tsoron sa wanda a cikin ta akwai abin nan idan ruwa ko korama kaza 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 to zai yi kama da wanda zai dawoma a gidan wuta malamai da sun yi takdira domin fito da ma'anar ita wannan ayar kuma dama shi uslubi arabi duk balarabi ya san shi da yawa zaka ga cewa an ambaci aya amma kuma dole sai kayi mata takdiri yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذي نسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم كذا سيكا قدر يقال لهم أكفرتم سيكا قدر ولهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم يقال لهم أذهبتم كذا سيكا قدر يقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون in kun tashi zuwa ga sallah alhali ba ku da alwala kun yi kari to faghsilu wujuhakum kaga an wannan takdirin ya zama la budda minhu koda ba an bata ba to shine ainihin suka kaddara anan Allah yake cewa misalul janna misalin aljanna allati wu'ida almuttaqun wacce aka yi wa masu takawa alqawarinta kun ga anan domin Allah ya nuna tabbas ne sai ya ce wu'ida akai alƙawari shi kuma innal ahda kana mas'ula duk abin da ya zama alƙawari ne ya kasance abin tambayawa kuma innallaha la yukhliful mi'at Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alƙawari duk abin da Allah ya alƙawari yana nan ba gara ba zago to saboda masu takawa su ji kwanciyar hankali sai ce allati wu'idal muttaqun wanda akai alƙawarin ta ga masu takawa menene takawa imtithalul awamir wajtinabun nawahi aikata umarni da kuma nisantar hani kaga kenan baka da bukatar sai wani ya ce ma kai mai takawa ne ko kai ba mai takawa bane ba Talq ibn Habib da ya tashi kwatanta takawa sayyati hiya an ta'amala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawaban ba wa an tataruka ma'siyata Allah ala nuri min Allah takhaf iqaba Allah yace abinda ake nufi da takawa a dunkule shine wannan kalmomin an ta'amala bi ta'ati Allah kai aiki da yi wa Allah biyayya ma'ana ka bi Allah sauda kafa ala nurin min Allah kuma a bisa wani haske na daga Allah ma'ana ba da ka kake ibadar ba da ilimi kake yin ta ba a yin ibada da ka kuma kai ibadar tarju thawaba Allah kana mai neman ladar Allah cirme ne abinda wasu ke faɗa wai ka bautata ma Allah la tama'an fi jannatihi wala khawfan min narihi wannan shirme ne ba addinin da manzon Allah ya zo da shi bane wai ka bautata ma Allah ba dan kana kwadayin aljanna ba ba dan kana tsoron wuta ba kawai ka bauta ma Allah dan Allah yana Allah wannan kuskure ne Allah da ya jero annabawa a cikin sotul anbiya annabawa 16 Allah ya jero sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba sun kasance suna rige-rige a wajen ayyuka na alkhairi kuma suna bautata mana suna masu kwadayin jin kanmu kuma suna jin tsoron azabar mu kai kankat dai shine manzo sallallahu alaihi wasallama da yawa a cikin hadisai yana cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina roƙonka aljanna kuma ina neman tsarinka daga wuta to sai kai asuwa zaka ce wai kana bauta ma Allah baka koran wutar sa baka kwadayin aljannar sa to sai dai in kai tababbe ne wannan kuma sai kai maka uzuri da mama hukaci ba alkalami akan sa amma dai kana cikin hankalin ka fadi wannan abin mamaki ne ai kun sha jin hadisin Mu'adh bin Jabal lokacin da wancan mutum ya kawo karin cewa Mu'adh yana tsawaita mana sallah ya ma'aikin Allah shine limamin mu ya sallah tare da kai kuma yi dogon hira muna can muna tajirar sannan kuma zo tsawaita mana sallah maza Allah da yawa Mu'adh fada sai shi wannan mai kawo karar sai yake cewa ya ma'aikin Allah ni ban san kuskus din da kake yi in ka gama sallah ba kai da Mu'adh in kun gama sallah sai ku yi ta kuskus kuma ni ban yi abinda kuke yi ba yace la arifu dandanataka wala dandanata Mu'adh ban san wannan kuskus da kake yi ba kai da Mu'adh ni shi yasa da na gama sallah ta sai yace Allah ka bani aljanna ka tsiratar da ni daga wuta in yi tafiya ta sai manzo Allah yace haula hanu dandin mu ma duk kuskus din bai wuce wannan ba kawai aljanna muke roƙa Allah ya ba mu yadda da mu daga wuta shike da kawai abin da muke roƙo to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk abin da yake na addu'o'i wannan ne to kai sai asuwa ka ce wai kai shikenan baka kwada yin aljanna to kenan taqawa shine abin da muka fada sannan wa an tataruka ma'asiyatallah ka nesanci sabon Allah ala nurin min Allah a bisa wani haske daga Allah ma'ana ya zamo sabo da ka nesanta ba dan baka yayin sa ba ko dan baya burge ka ko dan kai familin kuma su damu da wannan ba a'a tsoron Allah ne ya tokare ka yasa baka yi kuma ta khafi iqaballah kuma kana mai jin tsoron akubar Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ake nufi da takawa wani ya tambayi ibn Abbas me ake nufi da takawa sai yace ka taba shiga gona mai kayayuwa ba takalmi a kafar kai yace to ya kai yace tabbas sai da nabi a hankali duk inda zan tsira yatsa na sai na kula sosai yace to wannan shine takawa kai kaffa kaffa duk abin da zai kange ka daga azabar Allah to kai kokari ka aikata wannan duk abin da zai jefa ka zuwa ga fushin Allah kaga cewa ainihin ka ne sunci wannan to Allah karan farko sai ya nuna mana allati wu'idal muttaqun wacce aka yi alkawari ga masu jin tsoron Allah to ina mai cewa kawai kowa ya abin da ya ga dama aljanna ta mai rabo ce eh ta masu rabo ne sune almuttaquna duk wanda bai zama muttaqi ba to bai zama wannan mai rabon da ainihin za a ce zai shiga aljanna ba Allah subhanahu wata'ala sai ce fiha anharun min ma'in a cikin aljanna akwai wasu koramu na wani irin ruwa da an ce anharun min alma sai a ce wani ruwa ne sananne amma sai aka ce min ma'in na wani irin ruwa wannan at-tankiru lit-ta'zim an kawo abun a matsayin na kira domin a girmama ba ga magarin ruwa bane irin wanda ka sani wani ruwa ne wanda yake ainihin na musamman ɗan uwa an nuna min lokaci tun dazu zamu takaita a nan sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din akwai wani gari inda bo can kusan yammacin wudin wanda Allah ya yi wa mai garin rasuwa jiya to wasu daga cikin yan uwansa sun aiko cewa Allah suna roƙon ku a yi masa addu'a ta neman gafara Allah da kuma yafiyarsa to muna yi masa addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya yafe laifukansa Allah ya kula da abin da ya bari abubuwa da ya na daidai Allah subhanahu wataala ya cika masa ladan abin da ya na kurakurai Allah subhanahu wataala ya yafe masa ya gafarta ma sauran musulmi wanda ma bamu san su ba mu kuma Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan ƙarshe marasa lafiya musulmi na gidaje da na asibitoci Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya ya ni'imta mana da'a da lafiyar da ya bamu ya Allah wannan wata mai albarka mai alfarma da ka shigo mu a cikinsa Allah ka bamu ikon cin gajiyarsa Allah ka bamu ikon mu ta ƙarƙare mai abubuwa da kake so kuma ka yarda da su daidan da zamu yi Allah ba iyawun bane muna roƙon Allah ka karba kurakuran da zamu yi gajiya mu ce muna roƙon yafiyar ka ya Allah Allah ka sa muna daga cikin wanda kake yi masa rahama ka ji kansu ka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu Allah ka yi mana gamdakatar ya Allah addu'o'in da muka yi da wanda muke yi da wanda zamu yi nan gaba Allah ka karba mana dukkan abin da yake damun mu Allah ka fi mu sanin sa Allah ka yaye mana abubuwan da muke jin tsoro Allah ka fi mu sani Allah ka kare mu abubuwa da muke bukata na alkhairi a wajen ka fi mu sanin su kuma dukkan taskokin su a wajen ka suke ya Allah kai ne mai bayarwa wacce take bata da adadi Allah ka azurta mu dukkan abin da muke roƙo na alkhairi a wajen ka ya Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya musulmi da ba su da abin yi Allah ka ba su abin yi ka sanya musu albarka kuma wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka ya Allah matsalolin kasan mu kafi mu sanin su Allah ka yaye mana wannan matsala ta garkuwa da mutane da neman kudin fansa da su ya Allah ka yaye mana
amin
wannan musiba Allah ba wanda zai yayewa sai kai Allah ka yaye mana
amin
bayin ka da suke hannun waɗannan mutane Allah ka tausaya musu Allah ka fito da su
amin
manyan su da kananan su mazan su da matan su ko kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin waɗannan mutane
amin
ya Allah domin karfin mulkinka domin tausayinka ga bayinka Allah ka sa wannan abu ya zama tarihi a kasar nan Allah ka sa sai dai a tattauna a ce an taba yin kaza Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana kowace irin damuwa talauci da fatara da yunwa da damuwa da takura Allah ka yaye mana Allah ka kawo yalwa Allah ka kawo arziki Allah ka kawo wadata mai albarka ya Allah kai mana buɗi na alkhairi daga wajenka yan uwanmu falastinawa Allah ka ƙara taimako akan taimakon da kake musu Allah ka karfafi zukatansu da gabansu Allah ka kawo musu agaji akan magautansu Allah ka tabar da harharan magautansu akan su Allah so kuma ka saita nasu harharan akan magautansu ya Allah ka kawo musu agaji ka gafarta ba wanda suka rasu a cikin su barasa lafiyar su Allah ka ba su lafiya wanda kuma suke hali na rashin lafiya Allah ka yaye musu damuwa ka ba su lafiya ya rabbal alamin wanda suka rasu Allah ka karbe su a matsayin shahidai jan uwanmu da suke indiya musulmi wanda suke halin takura Allah ka yaye musu takurar da suke ciki ya Allah dukkan musulmi da suke halin kakanikai a duk duniyar nan Allah ka yaye musu takura Allah ka sani saboda addinin ka ake cuta musu Allah ka ba su mafita Allah ka ba su kariya mu kuma Allah ka yaye mana dukkan wani abin da zai dame mu shugabannin mu tun daga mataki na sama har zuwa na ƙasa Allah ka riko da hannayen su Allah ka saka tausayi da gaskiya da rikon amana a cikin zukatansu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai Allah kai mana jagora kai riko da hannayenmu matasan mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah kai riko da hannayen su Allah ka kinsa shirya a cikin zukatansu Allah ka kawar da su daga dukkan abin da ba daidai ba Allah ka kyamantar da sabonka a cikin zukatansu Allah ka sa su zama farin ciki gare mu a rayuwar yau da ta gobe Allah ka ba su abin yi ka ba su nutsuwa da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين